الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Muna karatu cikin suratul Fatir, wato sun faɗin Allah madaukakin sarki aya ta 12, wa ma yastawi al-bahran, kuma misalai ne da muka faɗa da Allah madaukakin sarki yayi domin jan hankali na nuna ma'ana falalar wanda yake mumini mai imani da kuma wanda bai yi imani ba. Allah ya ci gaba da bada misalin wa ma yasau da a'ama wal basir. Al'a'ama wanda bai gani, ma'ana kafiri shine daidai yake da makahu. Al-basir kuma mumini, domin yake ganin tafarki ya hau kai. Haka nan wal zulumatu wal nur, ma'ana tarin fata ba ta daidai da haske guda daya. Wal dhillu wal harur, haka nan inuwa ba ta daidai da zafin rana, ma'ana inuwa ta aljanna ba ta daidai da zafin rana. Da suke rayayyu ba sa zama daidai, don haka mumini shine rayayye, kafiri kuma shine matacce, komi rayuwarsa kuwa inda zuciya ba ta da imani, to wannan zuciya matacciya ce. Sannan Allah ya kore abinda suke yi na abinda ya shafi kiran wasu Allah, musamman ma gumaka ne da su suke sassaƙawa, ko kuma a wasu ne da ake ganin za su yi amfani alhalin kuma ba su da ikon ma da za su amfanar da kansu, ballanta su amfanar da wani. Allah ya kira manzonsa cewa in anta illa nabi, cewa kai fa ba kowa bane, ba komai bane, aikin ka gargadi ne. Dan manzo sallallahu alaihi wasallama manzo ne daga cikin manzannin Allah, dan haka Allah ya aiko shi ne domin ya isar da sakon Allah zuwa ga bayin Allah, na yin bishara ga muminai da kuma yin gargadi da tsoratarwa ga waɗanda suke kafirai. Lace inna arsalnaka lilhaqqi bashiran wa nadira, lallai mun aiko ka da gaskiya, ma'ana da addinin gaskiya. Haka nan kuma da kira wanda yake na gaskiya shine addinin musulunci. Cewa in min ummatin illa khala fiha nadir, babu wata al'umma face sai da Allah ya aiko musu da manzo a cikinsu. Don haka duk wata al'umma daga cikin al'ummomin da suka yi rayuwa a duniya Allah ya aiko musu da manzo. Shine Allah ya ce wa in min ummatin illa khala fiha nadir, babu wata al'umma face sai da Allah ya aiko musu da manzo. Kaman yanda Allah ya ce innama anta mundirun wa likulli qaumin had, ai wa likulli ummatin had, kowace al'umma tana da wanda yake wato jagoranta, shine annabin da zai isar mata da sakon Allah madaukakin sarki. Haka nan Allah ya ce wa laqad ba'athna fi kulli ummati rasula, cikin kowace al'umma lallai mun aika da manzo. Haka babu wata al'umma da Allah bai aika mata da manzo ba, domin ya gargadi wannan al'umma. Wa in yukadzibuka faqad kadzdzaba alladhina min qablihim, Allah yana daɗa hakurtar da manzansa sallallahu alaihi wa sallam cewa lallai in har sun ƙaryata ta, amma Allah yana cewa to kai hakuri da wannan ƙaryatawa, domin kuwa faqad kadzdzaba alladhina min qablihim, waɗanda suka gabace su ma sun ƙaryata manzanni. Allah ya ce kadzdzabat 'adun al-mursalin, kadzdzabat thamud al-mursalin, kadzdzabat qaum nuh al-mursalin, kadzdzaba ashabu al-adi ashabu madyan al-mursalin. Haka duk waɗannan sun ƙaryata manzanni. Saboda haka dan an zo an ƙaryata ka kai manzo sallallahu alaihi wa sallam, to ka ɗauki kanka ɗaya daga cikin waɗannan manzanni. Yasa wasu ayoyi ma Allah yana cewa ya yi haƙurin ne, Allah yana gaya masa ɓaro ɓaro. Allah ya ce fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, haka nan fasbir sabran jamila wasbir wa ma sabruka illa billah, duk wannan Allah yana gaya masa. Don haka Allah yana haƙurtar da manzansa ne, ya ce lallai waɗanda suka gabace su su ma sun ƙaryata manzannin da suka zo musu bil bayyinati, da hujjoji masu ƙarfi, wa bi zuburi, da kuma littattafai. Shine az-zubur, az-zubur jam'i ne na az-zabur, az-zabur huwa al-kitab, shine littafi. Allah yace wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur, da abin da suka rubuta yana nan a rubuce a cikin littattafai, don haka wa bi zuburi da littattafai wa bil kitabin munir, haka nan kuma da littafi wanda yake shine littafi mai haske shine wannan alqur'ani, don haka shi ma sun ƙaryata shi. Allah yake kuma akhasul ladina kafaru, wannan ƙaryata wanda suka yi Allah yake sai na kama su, Allah ya musu mummunan kamu, domin Allah kuwa yana kama wanda suka ƙaryata shi, su ne kafirai. Yace fa kaifa kana nake, a tambaye su yaya ma'ana azaba ta take ga waɗanda na kama su din nan. In ka duba yanda Allah ya yi wajen halakar da su, zali yanda Allah ya halakar da mutanen annabi Nuhu da mutanen annabi Hud, ma'ana Allah ya musu mummunan halakarwa yanda babu wanda ya kubuta a cikinsu, in azabar Allah ta zo tana gangane su gaba ɗaya. Da haka fa kaifa kana nake, ai fa kaifa ka ra'aita inkari alaihim aziman, ya ka ga yanda ma'ana na aikata da su, na kyamaci abinda suka aikata kuma na musu irin sakamako daidai da aikinsu. Wanda kuma surori da yawa sun yi bayanin irin yanda aka halakar da su, akwai a cikin surori da yawa musamman kamar suratu ash-shu'ara ta kawo kisoshin annabawa da yawa da yanda Allah ya halakar da su, da suratu Hud da kuma sauran surori da suka kunshi haka. To za mu tashi aya ta 27, Allah ya ce alam tara anna allaha anzala minas sama'i ma'an.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله لعباده لخبير بصير.
To Allah madaukakin sarki yana sake nuni akan ɗaya daga cikin manyan ayoyinsa, kuma ayoyi ne na Allah madaukakin sarki, shine wato ruwa da Allah ya saukar, wanda ya gabata a baya. Allah ya ce alam tara, shin yanzu baka gani ne? Wannan gani wanda yake na wa asalin lura, cewa lallai Allah ya saukar da ruwa daga sama, anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi, ay fa akhrajna bil ma'i, da wannan ruwan ne sai muka fitar da samaratin, wato ƴaƴan marmari ko kayan marmari, muktalifan alwanuha, wanda suke launi daban-daban. Yanzu kaman tufa sai ka ganshi kaga akwai ja, akwai kuma wani kore, haka zaka ga a tufa, kaga launi ne da muktalifan alwanuha, amma da ruwa ɗaya ne Allah ya saukar, ai aka fitar da shi, sai ke irinsu daban-daban. Haka nan zaka ga mangwaro, akwai wanda zaka ganshi kore, akwai wanda zaka ganshi ja. To haka nan sauran abubuwan marmari, wani ma sai ka ganshi ko yellow ne, wani kuma zaka ganshi baki-baki ne, a cikin kayan marmarin. Wani za ka gan shi kada daban, suna nan kada daban-daban duka kayan marmarin nan. Don haka wannan iko ne na Allah Maɗaukakin Sarki ce, fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha. Ai, da wannan ruwan ne muka fitar da wannan tsirrai waɗanda suka bambanta cikin launinsu, haka nan cikin ɗanɗanansu ma. Allah ya ce, wa minal jibal, haka nan daga cikin duwatsu. Allah Maɗaukakin Sarki shi ya halicci duwatsu, ya sanya su a doron ƙasa, ya riƙe ƙasa da su, ma'ana domin katta girgiza. Ma'ana duwatsu sun zama kaman wani garkuwa ne ga ƙasa. Allah Maɗaukakin Sarki ya halicci ƙasa babu duwatsu, sai ya ɗaura duwatsu a kanta, sai ya zama duwatsun nan su suke riƙe da ƙasa. Sai ya ce, to cikin duwatsun nan akwai judad, akwai waɗanda suke duwatsu ne za ka gan su, wato manya-manya, waɗanda suke baƙaƙe masu launin baƙi, judad, ko kuma waɗanda suke zamantowa tamkar hanya ne da ake hawa ta kansu a wuce a rafi. Don haka akwai duwatsun da suke judad kaman hanyoyi ne. Akwai ƙira'ar da suka karanta judud, ma'ana sababbi, amma dai ƙira'ar da tafi yawa shi ne judadun, da bamma ta jim da kuma fatha na da. Sai Allah ya ce, bihun, akwai waɗanda suke kuma fararen duwatsu ne za ka gansu su ma a launi, kenan su ma halittarsu daban-daban kaman yanda halittar kayan marmari yake, kuma kaman yanda halittar mutane yake. Haka wasu mutanen baƙaƙe, wasu farare, wasu jajaye, haka za ka ga launin mutane daban-daban. Wannan duka halitta ne na Allah. Ya ce, wa umrun, kuma akwai jajayen duwatsu, mukhtalifun alwanuha, wanda wato launinsu daban-daban ne, sun sha bamban a launi, amma kuma duka mahaliccinsu ɗaya ne. Sai Allah ya ce, wa garabibu su, akwai waɗanda baƙaƙe ne kaman yanda baƙin hankaka yake, haka duwatsun za ka gan su baƙin dutse. Mafi yawanci duwatsun mu a nan za ka ga ba irin wannan baƙaƙen ba ne, aka samu baƙaƙe amma ba ka sabai ba. Amma ka shiga yankin wasu yankuna za ka samu duwatsun su baƙaƙe ne kirin, inda ka ga baƙin launi haka za ka ga dutse baƙi. Wannan duka halitta ne na Allah. Allah ya san me yasa ya halicce su haka da launi daban-daban. To sai Allah ya ce, wa minan nas, to haka nan mutane, daga cikin mutane, wadda wadi, da dabbobi, wal an'ami, da kuma wato dabbobi na ni'ima, su ne al'an'am. Addawab ya kunshi duka dabbobi ne, an'am ma sun shiga cikin dawab din, to amma an keɓance su da ambato saboda su suna da fifiko akan saura, domin an'am din nan su ne kaman awaki da shanu da raƙuma da kuma tumaki. Abinda ya sa suke da fifiko a kan sauran dabbobi kuwa, saboda su kaɗai ne dabbobin da ake ma'ana yanka su don neman kusanci da Allah ko wani aiki na ibada. Amma sauran za ka iya amfani da su a matsayin dabba, za ka iya yanka su ka ci, amma ba ibada ba. Ma'ana sanda ba za ka zo ba ka yi layya da barewa, amma za ka iya cin naman barewa halin ne. Amma ba za ka zo sallah, bikin sallah ka ce kai abinda za ka yi layya da shi shi ne barewa ba. Waga shi ba an'am ba ne. Ko kuma a ma aihuwa ka je ka biyo jimina ka ce ita za ka yanka. Amma a haka kawai kana da jiminarka za ka iya yankawa ka ci don halalci, kuma za ka iya yanka barewa ka ci ko gada. To amma a cikin aiki na ibada, waɗannan dabbobin ni'iman su ne kaɗai ake amfani da su. In za a yi yanka na suna da su ake yi, idan za a yi yanka na sallah da su ake yi, idan za a yi yanka na kafara ko na hadaya na aikin haji, duka da su ake yi. Don haka shi ya sa wannan da Allah ya ce, wa minan nasi waddawabi, da mutane da dabbobi. Ai, an'am ɗin su ma dabbobi ne. Da wani zai zo ya ce, to me yasa ka zo aka ce wal an'am, su ba dabbobi ba ne? A'a, an faɗa haka ne, an keɓance su saboda suna da wani wato special feature nasu, suna da wani abu da suke keɓanta da shi, wannan yana nuna falalarsu, yana nuna darajarsu a kan sauran dabbobi. Kuma wannan yana nan da yawa a cikin Alƙur'ani mai girma. Allah ya ce, tanazzalul mala'ikatu war ruhu, tanazzalul mala'ikatu, mala'iku suna sauka, sai ya ce war ruhu, da kuma rai ko kuma a ruhu, waye a ruhu din? Mala'ika Jibril, shi baya cikin mala'iku ne, yana ciki, to amma sai aka kebance shi, shi aka mishi wani ambato daban, wannan yana nuna fifikon shi ne da darajarsa. Allah ya ce man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi, wanda yake Allah ya zama makiyin Allah ne da mala'ikun Allah. Jibril baya cikin mala'ikun Allah, Mika'il ba. Sai Allah ya sake cewa wa Jibril wa Mika'ila, duk da suna cikin mala'iku amma an sake cire su, an sake cire su daban. Yanzu misali, ko mutane ne suka zo suka je neman aiki, yana faruwa haka. In an tara aka yi jarabawa, sai a ce su wane da wane su kuma su fito, suna cikin fama su interview, za a ji wanda za a ma jarabawa, amma sai a zo a tsame wasu a cikin su, sai a je su waje daban. Kaga tun daga nan ma ka san cewa akwai wani abu daban da ya shafe su, ko gida suna da wani abu na musamman. To wannan ba laifi ba ne, don wani kar ya ɗauka ya ce to an ce wa dawa wal an'am, kamar an yi maimai a Qur'ani ko an yi abin da ba daidai ba, a'a haka ne. Ma ka'ida ce ta tafsili, malamai suna cewa zikrul khas ba'da al'am yadullu ala sharafihi, in aka ambaci abu a dunkule sannan aka zo aka cire shi daga wannan abin da aka sa shi a ciki, aka kebance shi, yana nuna yana da wani fifiko ne da wani falala. Allah ya ce alladina amanu wa amilu salihati, sai ce wa amanu bima nuzila ala Muhammad, ai alladina amanu sun yi imani da abin da aka zaukar ma da manzo sallallahu alaihi wasallam, amma duk da aka sai Allah ya ce wa amanu bima nuzila ala Muhammad, yana nufin imani da abin da aka zaukar ma da manzo sallallahu alaihi wasallama yana da daraja, imani da Qur'ani yana nuna falalan Qur'ani ne akan sauran littattafan. Da haka wannan yana nan da yawa a cikin Alƙur'ani mai girma. To shi ne irin shi ya zo nan. To Allah ya ce haka nan da dabbobi da dabbobin ni'ima, su ma launinsu daban-daban ne haka nan. Don haka launi daban-daban Allah ya yi, haka nan kuma jinsi Allah daban-daban ya yi. Amma wannan bai nuna fifikon wani launi a kan wani launi, bai nuna fifikon wani jinsi a kan wani jinsi. Allah ya ce wa min ayati khalqus samawati wal ard, daya daga cikin ayoyin Allah madaukakin sarki halittar samai da ƙasa, yace waqtilaqu altinatikum wa alwanikum, haka nan da sabanin launinku da kuma wato harsunanku. Da haka wannan aya ce ta Allah, dan mu gane cewa mahalicin mu ma'ana mai cikin iko ne, yana kuma halittar abin da yake. Sai ka ga ƴan biyu ne, ɗaya fari ɗaya baƙi, haka Allah ya yi su, kuma ba wanda ya zai canja su. Ga shi dai mahaifarsu ɗaya, ubansu ɗaya, uwarsu ɗaya, cikinsu ɗaya, tara ta haife su, amma ɗaya fari za ka gan shi ɗaya baƙi. Ai ana samu ko? To kaga wannan halitta ne na Allah, yana nuna cewa farin ya fi baƙi kenan. Don haka babu wani launi da ya fi wani, amma a wajen mutane, ma'aunin mutane suna ɗaukan ma'auni da launi. An gane, wasu na ɗaukan ma'auni da launi, amma dai ba ma'auni ba ne na gaskiya. A wajen Allah maɗaukakin sarki wannan ba ma'auni ba ne, wannan aya ce ta Allah. Kuma wannan ya fi faruwa cikin mazajinsu maza, yana so a ce ya gama shahara, shi a ganin farin nan ya fi komai, ko da za a ce ga addini ga waye, shi dai fari yake so. Ana samun wannan. To wannan farin ba komai ba ne, asali ma ana ganin duk abu mai irin wannan kyalkyalin abu ne wanda yake zuwa da wani abu na tawaya ko wani hatsari. Duk abin da ka gan shi yana kyalli, to za ka kyallin zai zo ya dishe wata rana, zai zo ya dishe wata rana. Da haka ba launi ake duba ba. Yasa yana nan misali cikin tarihi, Bilal bawa ne mutumin Habasha. Habasha shi ne Ethiopia, duk da yake ana cewa baƙi, amma mutanen Ethiopia ba wai baƙaƙe ba ne irin haka. Amma dai su a wajen Larabawa Bilal ma'ana bawa ne, kuma jinsin shi, launin shi baƙi ne. To kaga za a dinga ganin cewa yana da ƙasƙanci kenan. To amma in kana kirga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, in ka cire goman farko ɗin nan, a cikin 11 da za su zo sai ka samu Bilal ne. Ko kafin ka samu wasu Laraba. Sannan ma in ka zo banda goma, wannan wani fifiko ne da Allah ya mutu. Idan kana duba ma'ana matsayi na ɗaukan wani nauyi, kamar responsibility kamar ma'ana wani aiki da wani yake yi Bilal shine ake zufanta shi da wani aiki da shine aikin da yafi na kowa shine kiran sallah in za a yi magana kiran sallah a musulunci sai an ce Bilal to kaga ashe ba ba da inda ake ana da akari da cewa baki aibi ne to da za a ce ba a yadda da kiran sallah ba sai a ce ba a yadda da kiran sallah ba to haka launi ba wani abu da za a yi da akari da shi bane ko a ce a launin fari fararen fata sun fi bakakken fata saboda fatar su farashi la Allah ba ruwan shi da wannan Allah ce ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shuruban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum inda Allah atqakum wanda yafi tsoron Allah sai wanda yayi baki ya fi gawayi baki sai yafi wanda yafi kankara fari a wajen Allah wannan a wajen Allah babu wani ma'auni irin wannan waina launi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da haka a hudubarsa da ya takarce yake cewa ala la fadla li arabiyyin ala ajami wala ajamiyyin ala arabi illa bittaqwa ce babu fifiko ga balarabe akan wanda ba balarabe ba ko kuma wanda ba balarabe ba akan balarabe sai da tsoron Allah wanda ya fita tsoron Allah ya fika a wajen Allah ko ya fi kowa baki a duniya kuwa ya fika a wajen Allah madaukakin sarki da haka yana da kyau mu yi la'akari da wannan abun kuma mu kula da shi wani da ya ga bature sai ya dinga ganin kamar duk duniya ba kamanta kuma batunan kafiri ne da haka farar fata shi bata amfane shi ba ko ya ga wata kabila ya dinga ganin wannan kabilar ita ta fi kowa babu wata kabila da ta fi wata kabila in kana tunkawan cewa kai ne kabila to shi ma dan wata kabila yana cewa kai kabila ne misalin da na sha bayarwa shi ne kamar a kasar Hausa yanzu misali a cikin Najeriya amma kasar Hausa wannan kabilar da ake ganin ta fi kowa shi ne Bahaushe kuma ba ta fi kowa ba babu wata kabila da ta fi wata wanda suka fi tsoron Allah su suka ce da haka wani yana ganin in shi Bahaushe ne to duk wani a bayansa kabila ne to shi ma yanda kake ganin haka shi yake ganin kai ma kabila ne a yi hausar kabila ce kuma ita ma yare ce kuma ma za ka samu wani Bahaushen ma kafuri ma ba ma kafuri ba ba ma guje ga sunan da yawa a cikin Katsina ga za a kasar Katsina da kasar Kano ba in ka tafi ƙara za ka same su da yawa in ka tafi Katsina za ka same su ka je malin fashi ka je ina ne duk za ka same su har muntuwa ka je nan tudun wada za ka samu Bahaushe gaba da baya uwa da uba da kaka kuma ka ba ma guje bai da ma addini dodo yake bauta mu to ina Hausar take ba ashe yake nan ba da akari ake da harshe ba da haka ana da akari ne da imanin mutum ya imanin sa yake wannan abin shine ya halakar da Yahudawa saboda da Yahuda yana ganin duk duniya ba wanda ya kai sa su haka suke gani har suke cewa su ne zababbin ƴaƴan Allah Allah yake wa qalatil yahud wa nasara nahnu abna'u Allah wa ahibba'uhu wai mu ne ƴaƴan Allah da wanda Allah ya fi kauna in ji su ba sai Allah ya gaya ma annabin sa to ka gaya masa cewa ya tambaye su ka tambaye su ya kai annabin Allah in dai haka ne abin da kake kauna ka fi so za ka cutar da shi ba ka cutar da shi ba ba za ka so abin da zai taba shi ba sai ce ka gaya musu fa lima yu'adzibukum bi dhunubikum in haka ne yanzu abin da yake muku azaba inda kun fi kowa a wajensa sai ku zai fiye ɗauke ido a yi sai ce ba zai kula ku ba kuma ma suka zo suka takaita gaba ɗaya ma suka kulle kofar suka ce ai lan yadkhul aljanna man kana hudan aw nasara ba ne shiga aljanna sai ba yahude ko kirista su kadai ne za su shiga aljanna al'ummar duniya to annabi Nuhu shi kirista ne ko ba yahude ne annabi Nuhu ba a cikin ɗaya daga ciki kuma annabi ne ya gabaci annabi Musa ya gabaci annabi shi kuma ba kirista ba ne ba bai hude ba ne kuma annabi ne na Allah to shi ma zai a ce ba zai shiga aljanna ba saboda shi ba bai hude ba ne haka nan annabi Hud da ya zo gabanin su shi ba bai hude ba ne ba kirista ba ne haka nan annabi Salihu ba bai hude ba ne ba kirista ba ne ƙarshen ƙarshe shi ne kakansu Annabi Ibrahim alayhi salam ai ya zo kafin Yahudancin da Kiristanci shi kuma menene kenan a wannan da a wata su dan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara uban annabi Yaqub din ma kenan annabi Ibrahim ko kakansa shi ma baya cikin aljanna wannan a da'awar yahudu da nasara da haka sai an yi rubas kenan sai sun dawo kuma sun zama yahuda da nasara su shiga aljanna yasa addinin guda ɗaya ne addinin musulmi annabi Nuhu musulmi ne abinda zaka yi kenan ka kubuta annabi Hudu musulmi ne annabi Salihu musulmi annabi Sulaiman annabi Dawud annabi Musa dukkan su musulmi ne to sai ka dauki musulunci sai Allah yake ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman kuma haka nan mabiya annabi Isa suka ce rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'a shahidin suka yi shaida qalu amanna aslamna suka ce sun ba da gaskiya sun miƙa wuya ga Allah washhad bi anna muslimun ka shaida cewa mu musulmi ne haka mabiya annabi wannan mutane sha biyu haka suka faɗa ya Allah mun yi imani da annabi Isa kuma ka shaida cewa bi anna muslimun mu musulmi ne da haka dan dan baza ta yazo yana ta gaya ma cewa ayoyi da waye ayi annabi Isa ce shine alqur'ani ka ce to a koma a ji mabiya annabi Isa menene musulmi ne haka musulunci shine addini guda daya amma ba wai a ce sai ba yahude ba dan haka da ka dauki musulunci kaga annabi adam ya shiga musulmi ne domin ya miƙa wuyan shi zuwa ga Allah haka nan annabi Isa da dukkan sauran annabawa shi yasa anan ba a la'akari da launi ba a la'akari da kabilan mutum ba a la'akari da ma'ana harshensa ba a la'akari ma da matsayinsa a cikin al'umma na dukiya ko kuma mulki wannan duk ba abin la'akari bane a wajen Allah domin wannan Allah yana iya ba kowa Allah yana iya ba wanda bai kai kowa ba mulki a ba ce sai a zo ana ce ma to ai wani ma ba a san asalin shi ba ba a san waye ba ya aka yi da yana abin nan sai a zo a ce amma ya fi kowa kuɗi ko ya fi kowa mulki zaka Allah yana ba da mulki ga wanda ya so to amma ka duba imani Allah yana bayarwa ne kawai ga wanda yake kauna to haka karka zo ka ce ai farare su suka fi kowa saboda shi yasa Allah ya yi su farare sai ka dinga jin wani inferiority complex da ake faɗa in mutum yana ganin shi baki ne ya shiga cikin farare sai dinga jin kamar ana kyamarsa sai dinga tsarguwa haka kawai shi kadai yasa wasu suna fama da wannan cutar kuma ya kamata su cire a zuciyarsu in an je aikin haji sai ka ji daga mutum ya zuwa sai ce fararen nan fa kyamar baki suke shi ba da yi mu'amala da su ba shi ne yake jin wannan abin a zuciyarsa da haka da ya je kusa da su sai ya matsa gefe ko kuma ya dinga ganin kamar cewa suna da wani fifiko a kansa babu wani wanda ya fi wani fifiko shi yasa zaka ga an tsaya gaban Allah gaba ɗaya Allah ɗaya ake bauta ma dan haji ake haji ka kalli Ka'aba da fari da baki da ja da gurgu da talaka da kowa yana zuwa a an ce da talaka da ko wani wanda bai da komai dan uwan shi ne zai tashi ya kai shi bai da komai a gida ko bawan gida bai da shi shikenan sai wannan uwan sai ce na biya ma amma da je kai dan wannan talaka ne bai da komai amma da zai je shiga cikin wa masu kuɗi wanda suka kai kansu kuma ba su isa su ce a cire shi ba saboda haka Allah madaukakin sarki ba ruwan shi da dukiyar wani ko launin wani ko harshen wani addinin musulunci addini ne na kowa da kowa shi yasa anan Allah yake inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama lallai kuwa masu tsoron Allah madaukakin sarki su ne masana Allah wanda suka san Allah wannan talaba ne ga waɗanda suke malamai waɗanda suka san Allah inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama malamai su ne suka fi kowa tsoron Allah domin sun fi sanin Allah da haka wanda ya fi ka sanin Allah ya fi ka tsoron Allah inna Allah azizun ghafur lallai Allah madaukakin sarki mabuwayi ne kuma Allah madaukakin sarki mai gafara ne ga bayinsa yana gafarta musu idan suka tuba suka koma zuwa gare shi to sai Allah madaukakin sarki ya ambaci daga cikin waɗanda yake fifita su Allah ya ce innal ladina yatluna kitaballah Allah ya sanya mu cikin su yace lallai waɗanda suke karanta littafin Allah innal ladina yatluna kitaballah waɗanda suke karanta littafin Allah anan an ce kitab asali abin da yake shigowa shine alqur'ani amma sauran littattafan ma suna shiga domin yana zuwa cewa laysu sawa'a min ahli alkitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layli wa hum yahdun har zuwa ƙarshe kuma suna karanta littafin Allah dan haka waɗanda suke karanta littafin Allah amma fa ba karanta littafin Allah tsura ba kawai da Allah ya ce alladina yatlunahu haqqa tilawatihi wanda suke karanta shi a tsikanin karantawa menene haqqa tilawatihi dan shine yatluna kitaban nan huwa tilawatuhu tilawatan haqqan shine Allah ya ce alladina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi kina alladina la yatlunahu haqqa tilawatihi la yu'minuna bihi haqqa tilawatihi shine kana karanta alqur'ani kuma kana bada gaskiya da abin da ke cikin sa sannan kana bin umarnin abin da yazo da alqur'ani kana nisanta abin da Allah ya hana alqur'ani wannan shine tilawatuhu haqqa tilawatihi abudun bazai zo yana karanta alqur'ani yana saba ma Allah ba hada la yatluhu haqqa tilawatihi ko kuma an kaga ya karanta alqur'ani wata bukata ce ta tazo dan kasuwa ne an rike kayan su a can hanyar Lagos to menene sai a nemo alamomi a ce to su sauka ana so a sake kaya haula ila da la tuna wa haka tilawa wannan ba haku tilawa bane sai addu'a ce addu'a suka yi amma bai kai wanda zai karanta alqur'ani ya fahimci me yake yi ba dan wannan karanta shi karantawan alqur'anin da yake yi yana karanta alqur'ani ne kawai ga wata bukata amma ba bukata zaka san ba wani da Qur'ani ko kuma wadancan suna nan yaktaruna bi ayati llahi thamanan qalila dan sai an yi ciniki da su sai an yi mu'adaran mai yana zaune shi kuma ya ciyar da ayoyin Allah akan abin da bai saka kana kariya ba ciniki yake da su izu izu duk izu nawa za a biya to aka sun ciyar da ayoyin Allah sun karɓi tukuici akwai asarar da ta fi wannan Allah ya baka littafin sa kana ciyar da shi wallahi littafin da Allah ya ba bayinsa ya fi komai a duniyan nan ba abin da za ka haɗa shi da shi duk wanda Allah ya bashi alqur'ani Allah ya bashi abin da ba yi da nabiyu ba yi da nabiyu domin Allah ya baka alqur'ani ya baka abin da ba za ka taɓa talauci ba har abada amma dukiya tana ƙarewa bayan samunta ana samun talauci bayan wadata amma alqur'ani Allah ya baka shi arziki ne na har abada dan har ranar tashi alƙiyama sai an ce mai karanta alqur'ani haqqa tilawatihi ya zo ya karanta matsayinsa ƙarshen inda ya tsaya amma ba za a zuwa ce mai kuɗi ya zo ya ka yawan kuɗinsa ya ka matsayinsa ranar tashi alƙiyama ba ko ba za a zuwa ce mai kuɗi kowa yawan akan ɗin shi da ya bari a duniya yawan matsayin shi a lahira ba la sai mai qur'ani za a ce ikra wa rattil kama kunta turattilu fi dunya fa inna manzilataka inda akhir ayati karshen aya da ka tsaya nan ne iyaka makurar darajarka aya nawa ce a qur'ani an san da yawan suroni 114 ayoyi nawa ne a qur'ani 6000 da doli to yanzu a ce abin da ya kamata a dinga fahimta kana da gida mai hawa ɗaya ofisiya guda ɗaya wani yana da gida mai hawa 6000 misali a ce a Dubai ne kuke da shi wannan mai hawa ɗayan hotel ne wannan mai hawa 6000 hotel ne a za ka kwatanta kanka da shi 6000 nan ko da a ce 1100 ake kamawa a kowane gida nawa zai tashi da shi kai mai zama ɗaya nawa za ka tashi da shi to kaga Allah ya ba mutum alqur'ani ba wai Allah ya baka bane dan ka dinga ma'ana cin abinci da shi akwai mutanen da suna cin abinci da qur'ani ya'ani ya'kuluna bil qur'an zai zo ya samu an yi rasuwa bayan gama jana'iza to ya kamata ba a yi ma mamacin nan sauka in sai daga ina ya samu wannan kuma an gama saukar shi ba wai yayi wannan fi sabilillahi bane in ma an ce ana yi ba wai yayi fi sabilillahi bane dan ya ma mamacin addu'a in an gama za a bada tukuici yayi ko kaga a shekaratin da yayi ba na mamacin bane shi yayi bukatar sa ne da haka ya yi aikinsa kuma ya karɓi ladansa ya yi karatunsa ya tafi da ladansa kuma in ba su yi wasa ba ladansa a duniya kenan har a wajen Allah ba su da wani lada kuma sai na wannan da haka akwai waɗanda sun ɗauke shi sana'a ne wannan ana yin shi a ƙasar nan amma bai yi muni kamar yadda in ka ji wasu ƙasashe ba ya sa ke cewa ana ganin launin fatar nan ba kawai sai ka ga farare ne larabawa ne ko wani abin nan amma ga je ka ga abin da suke za ka ƙasar baƙi ba a yi za a zo a samu wani mutum a ajiye shi an yi mutuwa idan aka ajiye shi mutumin nan zai dinga karanta alqur'ani
ma'ana wai da wani sauti ana kiran shi sautu tahzin murya ne amma na sa bakin ciki dan ya dinga ƙara mamma matan bakin ciki ai wanda aka mutu mutuwa sai dinga sauti kamar na kuka kuka ya sa su kuka su ƙara kuka an yi mutuwa ai magana kuka ya ƙare yanzu abin da zai sa musu farin ciki ake so ai abin da zai gutar musu da bakin cikin na ake so sai zo yana sautu tahzin ma'ana wani sauti ne da in yana yi sai dinga jefa ma kuka a zuciyarka da haka a ci gaba da kuka kenan a ci gaba da bakin ciki da bakin ciki in mutum ya riga ya koma ga Allah shikenan ba wani abin da ya rage ba abin da za ka yi kuma ka dawo da shi yayi saboda haka wannan Allah ya ce innal ladina yatluna kitaballahi lallai waɗanda suke karanta littafin Allah ai haqqa tilawatihi haƙiƙanin karantawa wa aqamu salata sannan suka tsaya da sallah wa anfaqu kuma suke ciyarwa daga abin da muka azurta su da shi wannan ciyarwa ko na nafila ko na zakka sirran ko a boye wa alaniyatan haka nan a fili to Allah ya ce yarzuna tijaratan lan tabur lallai waɗannan suna yin kasuwanci ciniki wanda bai tsarewa ma'ana baya yin kwantai shine yarzuna tijaratan lan tabur suna cinikin da baya kwantai kwata-kwata kenan kana so ka yi cinikin da in ka je za ka dawo ka sami abin da ka sa a kasuwan nan ba ka yi asarar shi ba to shine karatu alqur'ani tsayi da sallah ciyarwa musamman kuma gashi ya haɗe da irin wannan zamani mai falala shine watan ramadan ka ɗauki waɗannan abubuwan guda uku karatu alqur'ani tsayi da sallah ciyarwa wannan abubuwan guda uku kawai in ka ɗauke su a cikin wannan wata ka samu alkhairi ne yawa yanzu wasu mu yanda suke buɗe waya ba sa buɗe Qur'ani haka har a wata ramadan yanda yake karanta sakunan shi na WhatsApp na waye baya karanta alqur'ani haka yanda yake bin social media sai ya buɗe Facebook ne ake ciki bai buɗe Qur'ani haka kuma a cikin wannan watan ne alfarma haka yana da kyau ma kan mu qiyamul layli kamar yanda ake cewa ma kan mu qiyamul layli mutum ya sa ma kai shi ka'ida in na bude waya shafi ɗaya to zan bude Qur'ani shafi ɗaya ga shafi nawa zai yi Qur'ani in ka yi haka za ka yi wani sai ya sauke Qur'ani bai sani ba ashe kenan wayan nan tana shashantar da mu a kan littafin Allah kuma wanda suke yawan bude wayan su gwada su gani ka sa ma kanka ka'ida duk sanda ka bude waya ɗauki shafi ɗaya na Qur'ani ka karanta in ka bude ka sha so nawa ake ansa waya sai wani zai ansa waya so 30 to so nawa kuma yake komawa cikin littafin Allah kuma yawanci ansa waya na al'amura ne na duniya shi kuma alqur'ani tsakaninka ne da Allah wani contract ne tsakaninka da Allah kake yi kuma contract ɗin da babu asara a cikinsa in dai ka karanta shi ka samu riba a ciki amma ga shi kuma ba a yi aka karanta alqur'ani to Allah ya ce wallahi waɗannan suna yin kasuwancin da baya yin kwantai shine nan tabo domin kuwa li wafiyahum ujurahum lallai Allah ya yi alkawari sai ya cika musu ladansu wa yazidahum kuma sai ya musu ƙari ni ban taɓa ganin kasuwar da za ka je ka sai abu a baka 100% na abin da ka siya ba bayan ka siya za a iya cewa akwai bonus na 10% ko na 5% amma Allah za ka yi kasuwanci da shi ya baka 100% kuma ya ninka shi so 7 sai ya baka 700% na abin da ka yi da Allah to babu wannan kasuwar a duniya ba a yi ta ba sai dai ta 'yan caca amma dai kasuwanci ka je yanzu kasuwa ka je ka sai waya a ce shi kenan akwai wani bonus da ake yi ko a kasuwa ko ta kamfanin waya ko ta kamfanin tufafi saboda bikin sallah ya zo ko menene ka je ya ce to in ka sai buhu ɗaya kana da mudu ɗaya ƙari ba wanda zai ce in ka sai buhu ɗaya kana da buhu ɗaya ba wanda zai iya wannan kasuwanci yasa Allah shi ne mai wadata zai yi ɗin ya ninka ma kuma bai ƙari na wajensa ba naka ne zai ƙari wannan yake tabbatar da cewa ana neman buƙata ne a wajen Allah kuma Allah shi ne mawadaci don haka Allah ya ce wa yazidahum min fadlihi kuma Allah zai musu ƙari wannan kyauta ne daga gare shi kaga yanzu ba kai ne in ka sai abu ka ji daɗin abu a wajen wanda ka siya kai ne kake mishi tukuici
ce wannan a ƙara ka ji dadin abin da ya ma ga wannan kari to amma Allah shi zaka yi abu a wajensa abin ya baka kuma kai ne kake yi kuma ladan kanka zai koma sannan ya ma ƙari akan wannan wannan sai Allah mahalicin wanda yake kaunar bayinsa da rahamarsa Allah ya lullube mu da rahamar ke innahu gafurun me yasa yake haka domin ko shi ne gafara ne shakur kuma abun godiya ne Allah yana haka ne bayinsa su gode masa sai Allah yake wallahi auhayna ilayka minal kitab wannan ya koma ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa wannan abinda muka ma wa'ayi da shi na daga littafi shine alqur'ani Allah yake huwal haqu shine gaskiya huwal haqu ay min indillahi daga Allah babu wata gaskiya da ta wuce alqur'ani kuma shi abinda yasa ya zamanto gaskiya din ne domin kuwa musaddiqan yana gaskata lima bayne dai ga abinda yake gaba gare shi ma'ana yana gaskata littafan da suka zo baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ƙaryata kiran annabawan da suka gabace shi ba bal ya jaddada ne ya tsora akan abin da suka yi kira a kai yanda dukkanin annabawa suke cewa ani'budullaha wajtanibut tagut haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da wannan kira annabi Nuhu Allah ya ba mu labarin cewa kazzabat qaumu nuhin al-mursalin id qala lahum aquhum nuhun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa atiun haka nan annabi Hud ya faɗa fattaqullaha wa atiun dukkan annabawa da suka faɗa to haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da irin wannan da haka kiransa da suke cewa ba za su ba da gaskiya da manzo sallallahu alaihi wasallam ba girman kai mukabara girman kai ne ba wani abu inda har sun gaskata annabawan baya suka gaskata annabi Isa to ai duk abin da yake da farko yana da ƙarshe Allah kadai ne bai da ƙarshe kuma bai da farko kuma shi yasa saboda bai da farko shi yasa bai da ƙarshe a duk abin da yake da farko yana da ƙarshe akwai farkon annabta akwai kuma ƙarshen annabta da haka farkon annabta annabi Adam ƙarshen ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka kuma yana da farko yana da ƙarshe to me yasa zaka zo ka gutsure abin da bai kai ƙarshe ba ka ce kai wannan ka yarda da shi amma baka yarda da ƙarshen ba kuma wanda ya zo din yayi albishir da wanda zai zo ƙarshe din annabi Isa ya bishara da zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma lokacin da ya zo da Allah ya aiko shi da sako in ka koma cikin littafin su yana nan lokacin da ya zo ya samu Yahaya a littafin su ruwayar littafin su kenan yana baptisma yana ma mutane wanka da ya zo ya same shi sai ya gan shi yana ma mutane wanka sai ya ga alamun haske a tare da shi sai ya ce to ko kai ne wannan wanda yake mai nutsarwa ya ce ba ni ba ne zai zo bayana haka ya biya masa ke zai zo a bayana ya ce amma kai ka karasa abin da kake ni zan ci gaba amma wanda zai nutsar da mu yana zuwa a bayana shi ne manzo sallallahu alaihi wasallam kuma babu wani annabi bayansa babu wani annabi da zai zo bayansa mafi nisan tazaran da aka samu tsakanin annabi da annabi shine tsakanin annabi wato Isa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine mafi nisan tazaran da aka samu tsakanin annaba shekara 500 da wani abu 510 zuwa da wani abu haka tazaran da aka samu kenan sai aka samu annabi wannan shine mafi nisan tazaran da aka samu to yanzu ana shekara tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da tashin alkiyama kenan an samu shekara 1400 da ba wani annabi da yazo sai a ce akwai wani annabin da zai zo bayan nan babu dan haka shine cikon annaba gaba daya to su ba sa so su yarda da wannan kuma Allah zai turo da annabi Isa yana nan bai mutu ba wannan shine imanin mu annabi Isa Allah ya kaga shi ba mutuwa ya ba sanda ya tashi su a wajen su wanda aka kashe shi ya mutu Allah ya dauki annabi Isa da haka sun yi daidai da mu a wani bangare daya sun saba mana a bangare na biyu mu mun yarda cewa an kashe wanda suka ce an kashe shi amma ba annabi Isa ba sai kuma annabi Isa Allah ya daukaka shi su kuma suka ce ya mutu ya tashi bayan kwana uku alhalin a cikin daren Allah ya dauki annabi Isa kitala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru in tsarkake ka daga kafirai Allah ya daukaka shi zuwa gare shi kuma Allah zai dawo da shi lokacin zai da zai dawo kuma in ya dawo zai dawo akan tafarkin manzo sallallahu alaihi wasallam domin ba annabi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Saka Allah yake shi wannan littafin shine gaskiya kuma shine yana gaskata abin da yake ya gabace shi yace inna Allah bi ibadihi lallai Allah sanin shi da bayin sa la qadirun masani ne basirun kuma yana ganin abin da suke aikatawa gaba daya. To shi wannan littafi na Allah da Allah ya baiwa manzansa Allah ya yi kyautar littafin ga wasu daga cikin bayin duk wanda kaga Allah ya bashi alqur'ani kyauta ce ta Allah wallahi ba iyawan shi bane ba wayan shi bane ba dabaran shi bane shi yasa yana daga cikin wauta a ce makarancin alqur'ani ya dinga alfahari yana nuna ma mutane iyawansa ne da gogewansa ya kai shi wannan matsayi wannan kyauta ce ta Allah Allah yana ba kowa wanda ya so daga cikin bayinsa Allah yana iya bashi wani zaka ga ya bi shekara nawa yana nema Allah bai bashi ba wani zaka ga cikin ƙananan shekaru sai Allah ya bashi sai kaga uba tun da ya taso yana tafafatawa yau shine nan yana nan neman karatu neman waye sai Allah ya ba jikan shi ko jikan shi shine zai samu ilimi sai zai haddace Qur'ani jikan shi haddace Qur'ani a gabansa sai haka muka yi ta fama da iyayenku ba su samu ba to haka ashe kyauta ce ta Allah to ashe in Allah ya ba mutum kyauta ne Allah yake so a wajen bawa ya gode mu wannan kyauta to shine Allah yake kuma awrasna alkitaba alladhi nasafaina min ibadina
الله
يكفي ثم أورثنا الكتاب sannan sai muka gadar da littafi shine alqur'ani waye muka gadar ma Allah yace alladina safaina min ibadina wadanda muka zabe su daga cikin bayinmu shi yasa mutum zai yi takaicin ya ga makaranta alqur'ani yana shiga cikin wasu abubuwa da suka ci karo da shi littafin zaka ranka zai baci daga makaranta alqur'ani ya koma ya shiga duniya ko kuma ya sufanta da sufofi ba da ba na makaranta alqur'ani ba wannan babban hatsari ne domin kyauta ce ta Allah Allah ya dauki kyauta ya bata kuma ka dinga wasa da ita Allah yake alladina istafaina min ibadina sai Allah yake daga cikin su akwai zalimin li nafsi akwai mai zaluntan kawunan su akwai wadanda za ga makarancin alqur'ani ne amma bai kulawa da sallah bai kula da wajibi ba bima da yana sakaci a cikin tsayar da farilla da wajibi da Allah ya daura masa shine zalimin bi nafsi ya annahu zalama nafsahu bai gode ma Allah madaukakin sa ka ga ma har yana aikata ayyuka na haram Allah ya tsare mu daga wannan yace wa minhum muqtasidun akwai wanda yake madaidaici ne zaka same shi Allah ya bashi alqur'ani sannan kuma yana gurgurdan iyawansa wajen tsayar da wajiban Allah yana gurgurdan iyawarsa wajen ne santan abu na haram don haka shi anan ya tsaya zai yi sallah guda biyar an gane kamar ma ambiyan da Allah ramma da waye da irin magamuna za mu yi sallah guda biyar amma ba za mu yi tahajjudi cikin dare ba in ba azumi ya zo ba sai mu je kwanta yi ta baccin sa zai kokari ya nisanci haram amma ba zai iya tarawih ba tahajjud da ake gani sai azumi ya zo da azumi ya bada baya shikenan sai mu koma mu shagal to wannan muktasid kenan na tsakiya shi dai bai ƙi yin abin da aka ce yayi ba yayi amma kuma bai iya ƙari ba a kai bai kawo wani istila da zai ƙara kan shi da wanka ba an ce wanda yana da kyau ya ƙara da wanka ko yanzu ka zo ka gina gidanka ka gama gida ka sa kofa ka yi komai da komai lokacin da ka zo za ka tare sai aka ce ai ba ka yi fenti ba sai ka ce a zan shiga ai gida ko ba fenti ana shiga ai ba ne jiko to amma an kai fentin fa a to mu muna yin gidan ne kawai sai mu shiga ba fenti kaga inda za ka yi fentin to ai ko a wajen mutane zai ƙara kyau ai ko da yake yanzu wani zamani ya kawo zamani ne na ci gaba sai ai wani abu kamar toka haka shine fentin shi a zamani yanzu shine fentin shi yasa ina jin makarantar ma suka zama haka suma ruwan takaita akan wajibai da abin nan shine fentin kuma a wajen su da haka ba ruwansu da nafula duk abin da ya zama fenti ne nafula ne da haka Allah ramma ma sai takaita a wannan
in shi dai ya karanta Qur'anin sa a cikin sallah amma ya tashi yayin da daddare babu ya tashi wasu ayyuka na nafulfuni babu azumin Ramadan yayi Ramadan litinin da alamin Aisha da ban mane ba ruwan shi da litinin da alamin azumin kwana uku kowane wata babu azumin Ashura babu azumin Arfa babu shi dai ka bar shi Ramadan dan shine wajibi dan an ce wa kaumul Ramadan shikenan ya take wannan muktasid ne ake shi to sai Allah yace waɗanda suka fi daraja a cikin su shine yace wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah akwai wanda yake ya tsere da kyawawan ayyuka wannan shi ma fa da izinin Allah ne zabi ne na Allah zabi ne na Allah to wannan shine fassara ta malamai akan wannan cewa wato wanda yake ya aikata wajibai ya aikata hadda mustahabbai kuma sannan ya nisanci abin da yake na haramun ne kai har wani abu da yake halal ne ma da ya kamata ya halatta ya taba shi zai nisance shi sana ga ya tsoron cewa abin haramun ne yanzu zan ba ku misali alal misali yanzu idan da wani zai zo akwai wani dan uwa da yake raba dabino a nan wani lokacin ko to kaga dai yanzu kowa a nan yana da hakkin da zai karba dabinan nan ko ni kudin mutum zai karba to wani zai ga cewa karban dabinan nan shi a wajen shi zai dinga ganin cewa bai dace ba saboda yana karban shi a wajen shi ya shiga haƙƙin wanda ya cancanci ya karba wani ya fi shi cancanta da ya karba amma Allah zai karba fa to shi yasa su waɗanda sabiquna bil khairat har abin da ya kamata ya halatta a gari su yi sai su bar shi sai su ɗauki idan to kaga wannan yana nuna suna da wani mataki don haka suna wajibai suna sunnoni suna mustahabbai su dai kokarinsu Allah ya karɓa abin da suke to wannan shi yake da wahala ma'ana zai yi azumin Ramadan zai yi azumin muka na nafila sannan kuma bayan azumin Ramadan ya wuce ko da yana karatun Alƙur'ani za ka samu kowace rana yana da wani kaso na Alƙur'ani da yake karantawa shi yasa ba na koyewa kullum ina wato yin kishi ga da ƙyashi ga kuma ya halatta musulunci musamman irin alaramomin nan wanda ake ganin ana raina su na ƙauye da kake ganin suna tsangaya yanda suke ibada da Qur'ani wallahi ba ma wannan ina faɗa ko da yaushe sun fi mu bauta da Qur'ani mutum ne zaka samu duk wayewan garin Allah madaukakin sarki sai ya karanta izu kaza kuma rayuwar sa kenan mu kuma ba ma iya ko ka ce zaka yi wa zaka iya ba shi kuma haka rayuwar shi zai gama komai kuma ya je ya kwada gwanta da haka sai ka zo ka zauna kana ganin nan kai kana birni kana ta rera karatu da waye wallahi wancan zai tsaye ka baka sani ba kana ganin kaman shi ai alaran man kauye ne waye da sauransu nan wallahi zai wuce ka da haka kada ka ringa raina kwazo na wani mutum in kai ka san kanka wannan tsakanin ka da Allah amma kanka ga wani kace to ai wani kaza da sauransu sai ai ba karatun suna yin karatu ba kaida ba waye kai da kake da kaida nawa kake karantawa abinda zamu ba san mu tambaya shi ne eh shikenan mu muna yi da tajwidi da komai da hukunce-hukuncen sa amma izu nawa nake karantawa akwai bayan Allah da na sani duk kwana uku sai sun sauke Qur'ani mana duk daga bayan asuba suna zama suna karanta Qur'ani za su yi izu 20 har lokacin da hanbi zai wannan ya zama musu jiki da al'ada ni na san su na gan su kuma haka wannan al'adan su ne a to wannan ya zaka hada kanka da shi ka zo ka ce kai da Ramadan ne ana Ramadan azumi ana Ramadan kenan amma da ramar ramadan din ma yana da kyau ya fi ana ramar da ba nan ramadan din ba wani har a shiga ramadan din ma gama ba ruwan shi da qur'ani wani yana nan su wa kaf su instagram su waye su ne da tabin sa yana bude su fiye da yanda yake bude qur'ani bal ya zama ma yanzu dabi'ar ne shine da mutum ya farka abin da yake fara lalube shine waye ko akwai wani zabo ina wani alert ne yayi wani transaction je na so ya tsaya shi gobe sani ba to ana samun wannan ai abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu farko abin da mutum ya tashi daga bacci ko razana kai ka farka farkon abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi Aisha radiyallahu anha ta ce yana daukan atuwa shine goge bakin sannan sai karanta wasu ayoyi goma daga karshen Ali Imran to masu yin wannan fa gaskiya ba mu da yawa sai dai Allah ya ji kamu da rahmat amma ba dan aikin mu ba da haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya lindade mu da rahmatsa Allah ya dakatar da mu ayyuka da muke yi mun san cewa wallahi ba su saka karatun karya ba
amma dai rahamar Allah zaka ishi waɗannan ayyuka da haka zamu dakata nan kuma ba tare da kawaitawa ba ina roƙon Allah madaukakin sarki ya bamu dada abinda muka karanta abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu dadan shi wanda muka yi kuskure daga gare ni ne daga shi na kuma Allah ya yafe mana marasa lafiya mu Allah ya ba su lafiya kuma Allah ya kare mu da lafiya akwai musamman dan uwa Alhaji Yahaya ina fama da jinya muna fatan ƴan uwa za su zo cikin addu'a kuma akwai dai dan uwa Malam Awwal Abu Abdullahi shi ma ya samu hatsari amma dai yana asibiti amma muna roƙon Allah madaukakin sarki shi ma ya ba shi lafiya da dai sauran marasa lafiya wanda ba mu ji su ba ko ina suke al'umma mu ne Allah ya ba su lafiya Allah ya ba mu mafita kuma wanda ta riga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu mu kuma Allah ya sa mu cika da imani wannan azumi ga shi kwanakin mu suna tafiya ana nace su muna fatan Allah madaukakin sarki kwanakin hudun nan da suka wuce an nade mana ayyukan mu na alkhairi waɗannan kuma da suke fuskantar muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara mana lafiya da ƙwazo da kuzari da ikhlasi cikin ibadojin da zamu gabatar da su a cikin su ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واجنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.